wannan daga cikin sharuɗin da wannan yarjejeniya ta kunsa. Haka nan daga cikin sharuɗin da wannan yarjejeniya ta kunsa shine duk wani musulmi, duk wani wanda ya kaura daga Makka ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam, to lalle manzo ya mai da shi Makka koda musulmi ne. In dai daga Makka ya taho daga yanzu, duk wanda ya kaura daga Makka ya zo Madina, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai shi shi Makka. Amma kuma idan mutum daga Madina dairinda ya koma Makka, to su ba za su maishe shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka. Aka zo ana ma cikin yarjejeniyar sai ga shi dan wanda yake ya jibanci wanda ke wakiltar yayi Qurayshawa a gurin yarjejeniyar shine Suhayl. Sai ga ɗan shi ya tsero ya zo ya isko manzon Allah a Hudaybiya. Sai ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kushi ba zai ci gaba da wannan yarjejeniya ba, sai in ya yarda zai mayar masa da wannan da daga kanshi za a fara. Annabi ya ce ya yarda. Haka nan duk wanda ya kaura daga cikin musulmai ya daga Makka ya koma Makka cikin maza, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da su. To sai ga shi an samu mata sun yi kaura. To daga nan ne Allah ya saukar da wannan aya, saboda mai da mace ba kamar mai da namiji ba ne. Shi namiji bai auren mace sai wacce yake so, kuma shi ke da iko a kanta. Ita ko mace kun ga ba ita ke da iko a kan mijinta ba, shi ke da iko a kanta. To haka daga nan Allah ya hana a mai da mata zuwa Makka, sai Allah ya kawo cewa a yi musu jarabawa. Idan an tabbatar suna da imani a basu, in ya zo mazajen su can suka yi complain, sai a ba su sadakin da suka biya wurin auren waɗannan, sai a mayar musu da sadakin. Su kuma waɗannan da suka musulunta suka zo, to musulunci nan ya raba auren su da waɗancan mazaje, yanzu babu laifi musulmai su aure su. To wannan jarabawa shi yasa aka kira wannan sura mu ta hana kamar da mun dokan ayar, insha Allah za mu ji abin da ya faru da kuma waɗanda suka yi wannan kaura. Sura ce madaniya, babu saɓani gurin malamai, kuma da kamar da kuka gani ta sauka ne tana magana a kan sulhul Hudaybiya, kuma kafin nan ta yi magana a kan zuwa yaƙin fathu Makka. To da aka kiran kaga sura ce da babu shakku, babu kokwanto, babu saɓani cikin malamai cewa madaniya ce. Da haka manufofinta na surorin madani Madina wurin tabbatar da hukunce-hukunce, surorin Madina suke tabbatar da hukunce-hukunce. Sura ita ce ta 60 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani, amma a gurin sauka sun ce ita ce ta 62. Ta sauka bayan suratul Ma'ida kafin suratul Nisa. Ayoyinta guda 13 ne, babu saɓani. Wannan sura tana da sababin sauka. Sababin saukarta shi ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar zuwa fathu Makka. Kuma nan sallallahu ya yi zuwa fathu Makka ne saboda saba alkawari da su Qurayshawa suka yi. A wancan yarjejeniya da muka kawo muku, mun kawo muku abu biyu daga ciki. Na farko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma Madina ba zai umara ba wannan shekarar, sai baɗin Allah ya kai wato shekara ta 7. Sannan ya taho ya yi hijira. Annabi ya ce ya yarda. Haka nan batun a mai da duk wanda ya hijira daga Makka ya zo Madina, dole Annabi ya mai da shi. Wanda ko ya kaura daga Madina ya yi wurin da ya koma Makka, su ko ba za su dawo da shi ba. Annabi ya ce ya yarda. To daga cikin yarjejeniyar aka ce duk wata ƙabila ta Larabawa idan tana da sha'awar ta kulla kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tana da sanari ba mai zangwamata. Haka nan duk wata ƙabila da ta dake so ta kulla kawance da Qurayshawa, ita ma tana da zarda ta halin da ya haka ba ta zango mata. Wannan daga cikin yarjejeniyar. Sannan kuma suka ce duk ƙabilan da ta kulla kawance da Qurayshawa, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe ta, to kamar ya yaƙi Qurayshawa ne kai tsaye. Haka nan duk ƙabila da ta kulla kawance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan Qurayshawa suka yaƙe ta, to fa sun yaƙi manzon Allah ne kai tsaye, kuma wannan warware wannan alƙawari. Suka rubuta duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince. To jin haka dama akwai wasu ƙabilu da suke kusa da garin Makka, ba sa jituwa da juna. Su ne akwai ƙabilar Bakr bin Wa'il, akwai ƙabilar Khuza'a. To daga jin haka sai su Bakr bin Wa'il suka yi gaggawa suka je suka kulla kawance da Qurayshawa. su kuma ku za a da suka ga haka sai suka zo suka kullaka wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan tafiya sai tafiya dama waɗannan ƙabilu suna yawan ɓarkewa da faɗa sai ku ga faɗa ya ɓarke tsakaninsu su su biyu da faɗa ya ɓarke sai su wani Bakar suka tafi wurin abokan ƙawancensu Ƙurayshawa suka ce su kawo musu taimako da tallafi da agaji sai suka tallafa musu suka tallafa musu da makamai suka tallafa musu da mayaka suka zo suka yaƙi Kuza'a suka yi wa Kuza'a kasha-kasha shi ne waɗanda suka kubuta daga Kuza'a sai suka garzaya gurin manzo sallallahu alaihi wasallam mace ya rasulallah ya kaji abin da Ƙurayshawa suka ba to nan ne ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci su kuma Ƙurayshawa da suka ga haka suka ga tabbas lallai sun saba alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yarjejeniya suka yi kuma yarjejeniya ne ta zaman lafiya daga ciki ma har da cewa shekara goma daga lokacin babu yaƙi tsakaninsu kada Ƙurayshawa suka yi mai yaƙi kada ya kai wa Ƙurayshawa yaƙi sai ya ce ya yi ka zai ga yanzu Ƙurayshawa sun warware alƙawari sun je sun mara ma waɗanda suke ƙawance da su baya sun yaƙi waɗanda ke ƙawance da manzon Allah sallallahu alaihi to daga nan haka sai suka tura Abu Sufyan ya je har Madina ya rarrashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi haƙuri kar ya ɗauka wannan warware alƙawari ne ya yi haƙuri da abin da ya faru kuskure ne wasu wawaye ne suka aikata wannan aiki ba wai da dattawan Ƙurayshawa ba da sanin dattawan Ƙurayshawa ba kuma ba da izininsu ba Abu Sufyan ya zo garin Madina bai ga fuska ba ya je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga fuska ba ya tafi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai Esta ummu habiba binti abi sufyan wata ta musulunta da ita aka yi ƙaura zuwa habasha ta musulunta ita da mijinta suka yi ƙaura da mijin zuwa habasha a can habasha shi kuma mijin sai ya rikide ya zama kirista yayyai ta bi shi ta ƙi mace ta tsaya ta doge akan addinin har suka yi ƙaura daga habasha zuwa madina a nan garin shi mijin yana kiristan a nan haka ya halaka a kirista ya baro shirka ya gudu da addininsa yana ci musulunci amma da ya zo garin habasha kuma ya rikide ya koma kirista ya mutu kirista ita ko ta tsaya a kan addinin ta hatta isa madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai saka mata a kan wannan namijin guduniya da ta yi da ƙoƙari da imani da riƙe addininta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta zama cikin ummul mu'minin to Abu Sufyan ne ga bai ga fuska ba sai ta bugu nan diyarsa ummu habiba ya je tana gaisawa ya shigo sai ga shimfiɗa sai ta bi zai zauna sai ta wuf ta je shimfiɗa sai ta mai same shi ummu habiba ta ce abin da shimfiɗar manzon Allah ne yanzu aka tsora kan shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya girgiza kai ya ce lalle kin sauya baya na gane ta gurin Abubakar bai ga fuska ba ya je gurin Umar bai ga fuska ba haka ya dawo Madina bai tsina da aka da koma Makka bai tsina na komai ba to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke zai shawara zai yaki mutanen Makka zai je fatu Makka amma bai so mutanen Makka su san cewa yana ta ne sai dai kawai su ga ya duro musu kwatsam da haka sai bai gaya wa mutane ba sai wasu daga cikin mace sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mace ga manufarsa amma bai so wanda labari ya yadu su bar labarin nan tare da su shi ke nan haka an gama sai ɗaya daga cikinsu wanda annabi ya gaya ma ana kiran shi Hatib ibn Abi Balta'a wannan bawan Allah sai ya tafi rubuta da kanda sai bai wata mata da ta zo daga garin Makka ta koma ya shiga takarda ta je ta kai wa mutanen Makka amma ta ɓoye takardar iya ɓoyewa ta ce an gama to Allah ta karɓi takarda ta ɓoye takarda ta kama hanya zuwa garin Makka sai Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa akwai wata mata tana ɗauke da takarda mai kunshe da bayanai kaza daga gurin wani wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka yi mamakin waɗanda ba su yi imani da annabi ba duk waɗannan abubuwan ina suke kai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sayyidina Ali radiyallahu anhu da Abdullahi bin Zubair da Al-Miqdad cewa lalle ta tafi wani guri da ake kira shi Rawdatu Ha, yace akwai wata baiwa Allah za ta isko ta a daidai wannan guri, tana ɗauke da wata takarda su karɓo takardar su zo da ita. Suka tafi ko suka je suka isko daidai wannan guri ne, faɗa ga baiwar Allah. Suka ce baiwar Allah abin da ya kawo shi ne akwai takarda tare da ke imamu takardar, ta ce ita babu wata wasiƙa tare da ke. Suka ce mata duba wannan bayani da muke miki manzon Allah ne ya gaya mana, kuma wallahi bai yi wa ƙarya, da haka duk inda kika san za ki fitar da takarda ki fitar, amma za ki fitar da takarda cikin girma da arziki to na ce miki, amma wallahi in ma ba ki fitar ba to mu ko ba yanda za a yi mu koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da takarda, tunda yace akwai takarda to tabbas ba bai wa Allah da ya ta gada da suke suke, sai da ta guda kata ta kwance kanta ta warware kitsanta, ta riga ta sa a cikin gashinta ta kitse don ta tsananin ɓoye ɓoye takarda, ta warware kitso ta ɗauko takarda ta ce gata, sai karɓi takarda sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta takarda, aka buɗe takarda aka karanta, sai gashi abin da ke cikin takarda min Hatib ibn Abi Balta, daga Hatib ɗan Abu Balta'a zuwa ga mutanen Makka, na rubuto ina sanar da ku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryo don ya zo ya yaƙi abin da ke cikin takardar. A karanta sahabbai suna ji Hatib bin Abi Balta'a ya sani, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Hatib me ya kai ka ake ta wannan alama, tambayar da manzon Allah ya wata kenan, ku duba ga kyawawan halayen na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yadda za a ce wani shugaba ka masa haka bai sa an gama shi kai ba nan take, amma nan sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi me ya kai ka aikata wannan ya hazi, sai hadi ya ce wallahi ya rasulullahi ban aikata wannan abun ba wai dan na yi daddada musulunci ko ko dan kafirci na bani sha'awa, wallahi ba dan haka ne ba, ba komai ya sa na rubuta wannan ba sai dan ni ba kone a cikin mutanen Makka, ni ban da dangi ko na ɗaya ko dangi na kwabo ban da shi a cikin mutanen Makka, kuma ina da ‘ya’ya ina da dukiya da na baro na yi wa hijira, don haka sai ina gudun dan gudun kada mutanen Makka su tozata min iyalaina, kuma su ga cewa ni ma na yi musu rana su ci gaba da riƙe min iyalaina, ka ji abin da ya sa na aika musu da wannan takarda. To wannan an sa da alamu bata gamsar da wasu daga cikin sahabbai ba, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu wasu daga cikin sahabbai bata gamsar da su ba, daga cikin akwai sayyidina Umar dan take mi ke ya rasulullahi ba ni izini in sare kan wannan munafiki, annabi ya ce a'a ba munafiki ba ne Umar, magana da ya faɗa gaskiya ce, da annabi ya ce uzurin nan hanzarin nan da ya kawo gaskiya ne, ya ce kuma me sanar da kai ai Hatib ya halarci yaƙin Badar, yace kuma duk wanda ya halarci yakin Badar yana da wani matsayi na musamman a gurin Allah. Allah ya ce da su i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, ku aikata duk abin da ku so na gafarta mu, da ka hadi ba munafiki bane, kuma wannan hanzari ne faɗa da gaske ne, amma kai hadin bai kamata kai haka ba, shikenan qadiya ta wuce. Sai Allah ya saukar da wannan aya, yana nuna wa Hatib cewa abin da ya yi bai kamata ya yi shi ba, kuma kuskure ne, kuma aka yi masa tsawa da gargaɗi, sannan kuma aka yi tsawa da gargaɗi ga musulmai gaba ɗaya daga jibinta kafirai da ɗaukan kafirai ababen da soyayya ababen ƙauna waɗanda za a dinga fitar musu da sirri. To wannan sura ta zo ta yi gargaɗi a kan haka, shi yasa Allah ya buɗe ta da kira ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, kada ku riƙe abokan gabana kuma abokan gaban kada ku riƙe su majibanta, tulquna ilaihim bil mawadda, ta inda za ku dinga jefa musu ƙauna ko kuna ƙaunar su, a'a wa qad kafaru al halan, irin wannan wawu ita suke kira wawu al hal, al halan sun kafirce bima ja'akum min al haqq, sun kafirce da abin da ya zo muku da gaskiya, dan haka dan me za ku ƙaunace su, gaskiyar nan da ta zo muku da ita sun kafirce mata. Yukhrijuna ar-rasula, sannan kuma suka suna fidda manzo wa iyakum da ku kanku suna fushe ku daga gidajenku su raba ku da dukiyoyinku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbik sai wai dan kun yi imani da Allah ubangiji to mutanen da suka muku haka dan me za ku kaunce su kaga wannan shi ne sun fadara sai Allah ya ce in kuntum farajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati in fa har kun kasance kun fito domin jihadi tafarkina wana an kuma rogaronku na makka zuwa madina domin jihadi da fi sabilillah kuma dan neman yardar Allah to kar ku kuskura ku ji ban shi Allah ya ce tafiruna ilayhi bil mawad haida wai har ku dinga boye musu kauna ku dinga nuna musu kauna a boye shine tafiruna ilayhi bil mawad Allah ya ce wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum kuma ni ina sana da abin da kuka boye abin da kuka bayyana kaga hadimi ya wani abin a boye amma sai gashi Allah ya sanar da manzansa Allah ne ya sanar da manzo Allah saboda Allah shi ke sanin abin da ya buya da abin da ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanin abin da ya buya amma Allah yake Allah ne yake da masaniya ga haka Allah ne ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata haka daga cikin ku faqad dhalla dhalalan ba'ida faqad dhalla sawa'a sabil ya kauce matafarki madidi da kuma kenan Allah bai ce wanda bai aikata ya kafirta yayi munafurci ba saboda Allah ya Allah ta'ala ya san hadin ba munafiki ba ne to amma aikin da yayi aiki ne na bata wanda ya aikata wannan aiki to yayi aiki wanda ya bace wata farki ba daidai Allah ya ce daga cikin siffarsa dan me za ku kaunce su bayan gashi duk waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa gashi suna neman sun fidda ku sun kafirce da abin da aka zo muku da shi na gaskiya sun fidda manzo sun fushe ku daga gidajenku daga dukiyoyinku dan me za ku nuna musu ƙauna sai Allah ya ce to ga ma wani dalili kuma ba haka na'am Allah ya ce in ya tsakafoku in suka kama suka ci nasara a kanku suka damke ku Allah ya ce yakunu lakum a'da'an za su zame muku abokan gaba duk wannan kauna da kuke nuna musu ba za ta tsina na muku komai ba idan suka samu dama a kanku shi ne in ya tsaka ku suka damke ku suka kama ku suka samu dama da iko a kanku Allah ya ce za ka kasance abokan gaba a kanku wa yabsudu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu kuma za su zuba muku harsansu da hannayensu da mummunan abu wanda za su dinga faɗa muku mummunan magana da bakinsu wanda zai bakanta muku rai kuma za su dinga bugunku za su cutar da ku da hannayensu da kisa da raunatawa in suka samu dama a kanku wa waddu law takfurun kuma suna fatan ina ma da ku ma kun kafirta kamar yadda suka kafirta to waɗanda suke wannan yanayi suna neman inda za su samu dama su cutar da ku dan me za ku nuna musu ga alƙauna sai ya ce Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum zumuncinku shine arham da kuma iyayenku su ne aulad Allah ce ba sa dina na muku komai ba za su amfana da ku ba amfaninsu da ku a nan duniya ba da an mutu shi kenan babu wani amfani tsakaninku da iyayenku Allah ya ce yawmal qiyamati yaftilu bainakum da ranar lahira Allah zai rabe tsakaninku idan ku bayan imani da bai yi imani ba kaga Allah zai raba tsakaninsu wanda yana ashabul jannati wanda yana ashabul nar idan da yi imani uba bai yi imani ba haka za a raba tsakanu don haka zumunci da ƴaƴa duk ba su da wani tasiri a nan lahira matuƙar ba imani aka yi ba to wannan zumunci da ƴaƴa ba za su dina na komai ba wata ƙira'a yufsalu bainakum, za a rabe tsakaninku, haka yafsalu zai rabe, wanda zai rabe shi ne Allah, yufsalu za a rabe tsakaninku, shi ma kaga duk kusan abu guda ne. Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir, Allah mai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa, ya san abin da kuke aikatawa kuma ya san sakamakon da ya dace da kowane irin aiki. Sai Allah ya buga mana misali, ya buga wa musulmai misali cewa ai ga ku da abun koyi wurin annabi Ibrahim, ku yi koyi da annabi Ibrahim wurin yin baran-baran da mushrikai, da nuna ƙiyayya, da bayyanar da ƙiyayya, da adawa da su, da rashin jituwa da su. Allah ya kamata mu ɗauki abun koyi cikin sha'anin annabi Ibrahim, shi ne ce ga da kanat lakum uswatun hasana, haƙiƙa abun koyi mai kyau ya kasance muku, fi Ibrahim, cikin Ibrahim, ma'ana cikin sha'anin annabi Ibrahim, cikin lamarin annabi Ibrahim, ai kuna da abun koyi, ku yi koyi da annabi Ibrahim, ku ga yadda ake baran-baran da kafirai. Allah ya ce wallazina ma'ahu, annabi Ibrahim da waɗanda ke tare da shi, idza qalu liqaumin, inda suka ce da mutanensu, danginsu, da iyayen ɗan uwansu, suka ce da su inna bura'a'u minkum, lallai mu mun barranta daga gare ku, wa mimma ta'buduna min dunillahi, kuma mun barranta daga dukkan abin da kuke bauta kuma bayan Allah, kafarna bikum, mun kafirce muku, mun bijire muku, ba ma tare da ku, wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan, kuma al'adawatu ita ce adawa gaba, wal baghdha'u da kiyayya, adawa da kiyayya sun bayyana, shi ne bada, bada bayyana, ba mai ɗauke da alhamza ba, don haka adawa da kiyayya sun bayyana, bainana wa bainakum, tsakaninmu da ku adawa ta bayyana abadan, har abada, ba mu ba jituwa da ku, ba mu ba gamaciki da ku, hatta tu'minu billahi wa lahu, har sai kun yi imani da Allah shi kadai, in ba imani ku sai da Allah shi kadai ba, to ku sani ba har abada ba mu ba. Wannan shi ne yanayin annabi Ibrahim da mutanensa, da irin baran-baran da suka yi da mushrikai, wanda Allah ya ce bai koyi da annabi Ibrahim cikin wannan baran-baran da yanke alaƙa tsakanin ku da kafirai. Allah ya ce illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, sai dai faɗin annabi Ibrahim ga mahaifinsa, faɗin shi ne cewa da annabi Ibrahim ya yi masa, la astaghfiranna lak, zan nema maka gafara a gurin Allah, inda ya ce qala salamun alaik sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hadiya, yace zan nema maka gafara a Ubangiji, gurin Ubangiji na, domin Ubangiji na kasance mai tausayi ne gare ni. Allah ya ce to illa kun ga nan an yi istisna'i ma'ana za ku yi koyi da sha'anin annabi Ibrahim gaba dayansa an banda wannan gaba ce ba za ku yi koyi da annabi Ibrahim a cikin ta ba gabar shine cewa da zai nema wa mahaifinsa gafara alhalin mahaifin nasa bai imani ba an gane ko to wannan ita ce Allah ya ce karfi kisa cikin suratul tauba kuma Allah ya gaya mana hanzarin da ya sa annabi Ibrahim yake zai nema wa babansa gafara inna Allah ya ce ma kana lil nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba in ba ji ba ta bayyana lahu annahu ashabul jahim sai ya ce wa kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu Allah ya tun faɗa ayatin cewa bai kamata annabi da waɗanda suke imani su nemi gafara ga mushrikai ba ba a neman gafara ga mushriki ba a neman gafara ga duk wanda ya riga ya mutu ba musulmi ba ba a neman duk kyautatawarsa duk zamantowarsa na gari duk zamantowarsa mai kyautata musulmai bai yiwuwa mutumin da ba musulmi bai mutu a ce Allah ya gafarta ma amma kafin ya mutu kana iya masa addu'a tunda baka san makoma ba kana iya masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane gaskiya ya bi ta Allah ya gafarta mai zunubansa duk kana iya amma fa da zaran ya mutu to ba ka da daman yi masa nema masa gafara shine bai kamata annabi da waɗanda suka yi imani da shi su nema wa mushrikai gafara a gurin Allah ba bayan ya bayyana musu cewa mushrikan nan ƴan wuta ne ya aka yi bayyana gare su cewa ƴan wuta ne shine mutuwarsu akan kafirci haka matuƙar sun mutu akan kafirci to ya bayyana cewa ƴan wuta ne kuma daga nan bai halatta a nema masa gafara Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abi kada ku kafa hujja da cewa to ai annabi ibrahim yayi ne ba wa mahaifinsa gafara alhalin mahaifin nasa mushriki Allah ya kada ku kafa hujja da wannan saboda annabi ibrahim bai nema masa gafara ba sai bisa ga alƙawari ne masa yace sa astaghfiru laka rabbi kaga sa astaghfiru alƙawari ne ya masa alƙawari kuma ya cika ta alƙawari illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu sannan duk da haka fa lamma tabayyana lahu shi ma ya masa ne kafin ya bayyana masa cewa dan wuta ne amma lokacin da haka ya bayyana masa shine mutuwarsa akan kafirci shine fa lamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min sai ne bayyana masa cewa maƙiyin Allah ne sai ya barranta da gare shi to laka shine Allah anan yace banda wannan gaba ita ce kawai gaban da ba za ku yi koyi da ita ba cikin al'amuran annabi Ibrahim shine illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay yace amma fa ban iya dinana maka komai a gurin Allah ban iya kare maka komai abinda zai kare maka komai a gurin Allah shine imanin ruwan ga wannan fa annabi Ibrahim kenan shi ke da matsayi na biyu a cikin dukkan halittu babu wanda matsayinsa ya tsara matsayin annabi Ibrahim banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke gaya wa mahaifinsa kaga mahaifi kusancinsa ga mutum ba kaɗan ba in akwai wanda ya cancanta ya taimaka ma babu kaba mahaifinsa amma duk da haka yadda ya ce da shi wa ma amliku laka min allahi min shay ban iya tsare maka komai a gurin Allah ga abin da annabi Ibrahim ya faɗa amma wai sai a zo a ruɗe ka a ce wai in ka bi wani shehi ranar lahira shi zai ce ba za a yi maka azaba ko kuma mala'iku sun daga guri ma za su ranta mama sai ga shi a cikin kabari tsuru tsuru ko ya kai zo kabarin Allahu a'lam ya akai ma san ina kake ya akai san me yake faruwa da kai shi ba Allah ba kuma sai ga shi a kabari ya ce dan me za su bige shi a yi an ce wai ubangijinsa ya ce shehi wani sai ta to guda ka ta in ya ce shehi wane a in bai san Allah ba ai ya san da ni shehi da ka tunda ya san da ni kuma na san Allah kaga dai irin wasilan nan da Allah ya hada cewa wai kai ba za ka bauta Allah ba sai dai ka bauta mu wani shi ya maka iso ga Allah ya ce tunda ya san da ni kuma na san Allah ai shi ke ni ba na san Allah ba ni ba ina bauta wa Allah ba kada ba ga irin wannan al'amari da annabin Allah to ga dai abin da Allah ke faɗa shi yasa yake da kyau mutane su dinga sauraron Al-Qur'ani idan ana sauraron alkur'ani ana fahimtarsa to duk wani ruɗu kai da kanka za ka fahimci ruɗu ne ba sai an ce da kai ruɗu ba ne idan annabi ibrahim mai wannan matsayi yake ce wa mahaifinsa da ya haife shi bai iya tsinana masa komai matakar ba imani yayi shi da Allah ba ya kuma shirye tsakaninsa da Allah to zamantowar annabi Ibrahim yana kusa da Allah bawan Allah ne mai daraja a gurin Allah wanda Allah ya yabe shi a gurin lewa cikin Al-Qur'ani amma duk da haka yace bai iya tsinana wa mahaifinsa da ya haife shi bai iya tsinana masa komai sai fa in mahaifin ya ba Allah sannan Allah ya gafarta masa to kai ka zo ka sakanka je cewa kai ta abin da kaga dama wani zai tsaya ma sai lokacin da zaka gano kai shirme to daga lokacin kuma babu dama ta riga ta wuce lokacin da zaka kiban Allah ka je ka hadu da mala'iku ka daga gujuma an ce maka wai shehi zai zo kaga babu ganin shehi ba ta shehi ake mala'iku ba ta wani shehi ce ba su umarnin Allah kawai suke zartarwa to don haka mu yi hatara mu yi wa kanmu kiyamun layin yace wa ma'amliku laka min Allahi min shay suka cika ta da addu'a rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ya Allah ubangijin mu gare ka muka dogara wa ilayka anabna kuma zuwa gare ka muka koma wa ilayka zuwa gare ka muka koma da tuba mun dogara gare ka mun tuba zuwa gare ka daga abin da muka aikata ba daidai ba wa ilayka al-masir zuwa gare ka muka koma take bayan mutuwa to gare ka za a koma kuma kai ne za ka yi hisabi kai za ka yi sakamako rabbana la taj'alna fitnatan lil-ladina kafaru ya Allah kada ka sanya mu fitina ga kafirai fitina ga kafirai ma'ana kada ka ba mu kafirai dama a kanmu domin ka ba mu da kafirai dama a kanmu to za ka fita ne wanda har hakan na iya sa wani ya bar addinin shi saboda tsananin fitina kana shi ne rabbana la taj'alna fitnatan lil-ladina kafaru wasu wasu ka ce ya Allah ma'ana kar ka sanya fitina ga kafirai kar ka ba su nasara a kanmu su ɗauka cewa ai su ke bisa gaskiya mu ke bisa bata za ka duk kowanne daga cikin waɗannan ma'anoni an fassara amma malamai da dama sun fi rinjaya da waccan saboda su kansu suke ma'addu'a ya Allah kar ka sanya mu fitina ga kafirai ma'ana kar ka ba su dama a kanmu wanda hakan ya sa mu fitino mu rabu da addinin ربنا إن واغفر لنا ربنا ومنا ربك يا أمي من كي من غافر ستر سيمان الزنبام ومخفقك حما مرسو على اللاهرة إنك أنت العزيز الحكيم ومن كين مبو أي ونبابا من كي غادرك ومن كين الحكيم بحكمة ونك كي سكو من الانتداج
لقد كان لكم فيهم قوة حسنة من الإنسان
Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasanatu tabbas abun koyi mai kyau ya kasance muku daga waɗanda sune annabi Ibrahim da waɗanda ke tare da shi wallazina ma'ahu Allah ya ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga duk wani wanda ke fatan Allah ya samu lada a gurin Allah wal yawmal akhir ke fatan ranar lahira ma'ana ya samu mai kyau a ranar lahira to ga abun koyi mai kyau ya zo masa ya rika ya aiki da shi sai Allah ya ce man yatawalla duk wanda ya juya da baya ya ci bin abin da Allah ya ce ya ki yin baran-baran da kafirai ya ci gaba da jibantar kafirai da gaya masa sirri Allah ce ya sani fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid balle Allah shi ne mawadaci wanda bai da bukata zuwa ga komai kuma Allah shi ne al-hamid abin yabo wanda ya aika ayyuka da suka cancanci yabo kuma babu ai ba mai ayyukan da suka cancanci yabo kiransa na Allah ya ce asa Allahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaytum minhum mawadda bayan Allah ya kawo waɗannan ayoyi tun daga farkon ayar har zuwa nan inda Allah yake nuna dalilin ai baran-baran da mushrikai kuma Allah ya yanke duk wata alaƙa ta ƙauna da soyayya da jibanta tsakanin musulmai da kafirai Allah ya yanke ta in banda adawa da gaba babu abin da zai gudana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to wannan ayar sai Allah ya nuna wa musulmai cewa kuma tana yiwuwa akwai fatan waɗancan da suke adawa da su su ma Allah ya shirye su sai a zo kuma a zama ɗaya shine asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda da fatan Allah ta'ala ya sanya mawadda kauna tsakaninku da waɗancan da kuke adawa da su kaga kuna adawa da su akan kafirci to sai na Allah ya shirye su kaga take dan kun zama ɗaya kuma haka ya faru da daiwa daga cikin waɗanda wasu daga cikinsu bayan adawa mai tsanani ga Allah da manzansa sai suka zo suka musulunta Amr ibn al-As yana cewa na wayi gari babu wanda nake fitsana a rayuwata irin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda nake Allah 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 ya bani wata dama in kashe shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na mutu a wannan yanayi yace da ya mutu kafiri kuma da ya san makomarsa ita ce wuta har abada yace sai Allah ya shirye shi sai ya zo ya karbi musulunci musulunci ya ratsa zuciyarsa yazo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi shin faɗa hannanka in maka mubaya'a in yi imani musulunci sallallahu alaihi wasallam shin faɗa ya miƙa hannunsa zai mutu baya sai kuma ya sake noke hannu sannan ya ce wai haka malaka ya amma me yasa me ka ya amma sai ya ce ya rasulullahi ina so ne in ba da shar'i annabi ya ce wai haka wani shar'i kuma sai ya ce da sharaɗin ɗan nan musulunta za a yafe min ayyukan da na aikata sai annabi ya ce alam ta'lam anna al-islam yajibu ma qablahu wa anna al-hijrata tajibu ma qablaha wa anna al-hajj yajibu ma qablahu sai baka san cewa musulunci na zubar da duk abin da ya gabace shi ba haka nan hijira ma tana zubar da duk abin da ya gabace ta haka nan aikin hajji to daga nan Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya karɓi musulunci ya ce wallahi daga karɓata ga musulunci sai ga shi kuma ya zama babu wanda nake kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi lokacin da babu wanda ya fi tsana a bayan ƙasa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi yanzu babu wanda yake kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wallahi babu wanda nake ganin girman irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk da yadda muka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi in ka ce in siffanta maka shi ban iyawa saboda ban iya cika idona da ganinsa saboda girmansa da kwarjaninsa da nake gani haka shi ma Umamatu bin Asalim shi ma wanda ya yi sarki ne aka kawo shi har sallar sai aka daure shi a masallaci ana kyautata masa kullun yanzu ya ce da manzo azza Allah ya ce da shi yaya kake gani zaka musulunta ya ce a shi dai ana neman kuɗi a faɗa abin da ake so zai sa a kawo sai da aka yi haka so uku sannan sallar sallar sai ta fi kyale shi ya tafi an sallame ka an gyabe maka tafi ko Allah nan baya ta bai sake dawo shi ma yazo ya musulunta ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wanda ya tsana a bayan ƙasa irin annabi kuma babu garin da ya tsana kamar ma garin da annabi yake ciki babu addinin da ya fi tsana a bayan ƙasa kamar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ga shi za mu yi gari babu wanda yake kauna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu garin da yake so kamar garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu addinin da yake so kamar addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da kawai muna maka zukata a hannun Allah sai shike jijjuya su yadda ya so yasanin ke cewa inna qulubal ibadi bayna isba'aini min asabi ar-rahman yuqallibuhuma kayfa yasha zukatun bayi suna tsakanin yatsun Allah guda biyu yana jiddu ya tsayar da yaso yake daga cikin addu'ar annabi Allahumma thabbit Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala din ya Allah ya mai jiddu ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka to haka Allah ta'ala yake sauya abubuwa Khalid ibn al-Walid ya kasance daga cikin manyan addinin musulunci ya kasance daga cikin waɗanda suka yi musulmai ta abi mai yawa a yakin Uhud amma daga bayan musulunta sai ga shi ya zama ya kyautu da imanin sai da Umar ya kasance mai tsananin adawa ga annabi da musulunci har ya zama na adawarsa tana kusa ta yi daidai da ta Abu Jahl shi yasa annabi ya roƙi Allah cewa ya Allah ka shiryar da ka karbabi musulunci da ɗaya daga cikin waɗannan umarai guda biyu Amr ibn Hisham shi ne Abu Jahl da Umar ibn al-Khattab sai Allah ya karɓi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan Umar ibn al-Khattab to da haka Allah shi ke sanya al'amura shi yasa Allah ya ce waɗannan da yake ku yi gaba da su gaba da ita wani lokaci za a kai wani lokaci wanda waɗanda kuke gaba da su kuma sai zuwa zama ƴan uwanku kamar yadda sun musulunta sun zama ƴan uwanku kun zama ɗaya yace asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadir lalle iko ne aka haka yazo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ahabib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma cewa in zaka ki abokin gabanka to ka ki shi ka dan raga shine ka dan samu wata abin da ka dan raga domin ta yi wata rana kuma ya zama abokinka haka ne shi ma abokinka ka dan raga wani lokaci kuma yana iya zama abokin gabanka to haka wannan duka yana nuna mana hikima ta Allah da kuma cewa shari'a gaba sai a hannun Allah take shike shari'ar da wanda ya so duk wanda kaga ya shiri to Allah ne ya shiryar da shi amma Allah bai shiryar da mutum ba bai wace ya ce mai yi gulil man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida duk wanda Allah bai shiryar da shi ba to ba ka saba masa mai shiryarwa Allah ya ce wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara sai shiryar da mutum bayan tabargaza da ta'asa da yayi sai Allah ya shiryar da shi kuma sai Allah ya yi masa duk wadannan abubuwa ne kuma rahimun Allah mai jin kai ne duk abin da yake gina riga mutane sai Allah ya ji ganshi kuma ya zama tare da mu ne kamar ne sai nan da ya tabu wa aslahu wa tasallu billahi wa aslahu wa aslatu dinihim lillah fa ulaika ma'al mu'minin bayan sun yi ta'ata idan suka yi tuba suka ji Allah suka yi ikhlasi Allah ya tabbata suna tare da mu ne fa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima kuma Allah mai jin kai ne yana jin kan bayan sa
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
الله تعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يا شيخ الله بها نعم جمدا وأنا بس يا كوبا أكان أدينكم بس يا كوبا أدينكم ولم يخرجوكم من دياركم وما بس في الشيخ لك جدا جنكوبا وأنا الله بها نعم an tabarruhum daga ku kyautata musu wa tuqsidu ilayhim kuma ku adalci zuwa gare su daga zuwa wadanda ba su yake ku ba ba su fishe ku daga gidajen ku ba to Allah bai hada ku ku kyautata musu ku adalci zuwa gare su ko da ba musulmi ba ne da kuma kenan ko da ba musulmi ba ana kyautata masa wata garbaya akai ba ba fud da kai daga gidanka ba za ka kyautata masa za ka nuna masa kyakkyawan zamantakewa za ka nuna masa kyakkyawan mu'amala an yi wani mai yahudi wani bai matashin mai yahudi yana zuwa Allah ya hada jininsa da manzon Allah gashi mai yahudi mahaifansa makiya manzon Allah ma shi Allah ya hada jininsa da manzon Allah kullun yana gurin manzon Allah yau manzon Allah hidima ya zauna tare da manzon Allah ya tafi amma bai musulunta ba ana nan ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yaron nan kwana biyu bai zama kuduwa ga dabi'a ila ta manzon Allah mai yahudi ne yake zuwa gurinsa da ya ga bai zo ba sai da ya bincika yace mai labarin bai hudewa ne aka ta rasulullahi an zubunci ko an gano ashe rashin lafiya ke da za mu yana tun akwanta ba lafiya yace a to ku tashi mu tafi je mu duba shi zuwa ga annabin Allah gaba ɗaya ya tashi da kansa ya ja sahabbai aka tafi duba bai hudewa da musulunta annabi ya je gurin bai hude ya shiga ga bai hudan akwanta ba lafiya ga mahaifinsa ku gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ana ina kiran ka shiga musulunci ka yadda babu abota daga cikin sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai ya kalli babansa sai bai ce ko annabi ya sake rana ta ba ya sake duba babansa sai ya shiru a na uku sai baban ya ce kai ba abin da baban Kasim ke gaya ba shi kenan yaron sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yaran nan gama faɗan wannan magana ke da wahala sai manzo Allah na gurin a kansa bayan ya gama faɗan wannan magana sai Allah ya zare ransa sai ga bai hude ya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana murna fuskarsa tana haske tana walƙiya yana cewa alhamdulillahi allazi najahu minallah ina gode wa Allah da ya tsira da wannan yaro daga wuta ka duba ga kyautatawa babu kyautatawa da ta wuce wannan haka nan akwai Asma bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha tace ta tafi ta ce da manzon Allah ya rasulullahi ga mahaifiyarta ta zo daga Makka mushrika ce ba ta yi imani ba amma dai da alamu ta zo bukata ce ta kawo ta kuma ta sauka guri na matsaya ta ta'atta tace ina iya taimaka mata annabi ya ce taimaka mata ai mahaifiyarta ce kaga kenan ba a hana taimakawa waɗanda ba musulmai ba matakar ba su fitna mutane ba ga waɗanda aka hana Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin Allah na san masu adalci sai ya ce inna ma yanhaakumullahu da ku taimaka musu ku kyautata musu su ne waɗanda suka yaƙe ku kan addinin sun yaƙe ku akan kuna musulunci kuma suka yaƙe ku da nufin sai kun bar addinin wa akhrajukum min diyari kuma suka fidda ku daga gidajenku wa zaharu ala ikraji kuma suka taimaka akan a fishe ku daga gidajenku Allah ya ce to waɗannan su ne Allah ya hane ku daga jibintarsu shi ne an tawallau abinda Allah ya hane ku shi ne an tawallau kar ku jibince su Allah ya hane ku daga jibintarsu kar ku jibince waɗannan kar ku kyautata musu kar ku yi alaƙa da su kar ku ɗauke su ababen ƙauna Allah ya ce man ya tawallau kuma duk wanda ya jibince su alhalin sun yaƙe ku akan addininku sun fishe ku daga gidajenku kuma sun ba da haɗin kai wurin fidda ku daga gidajen sannan duk da haka kuma wani daga cikinku ya dinga jibantar su Allah ya ce duk wanda ya haka fa ulaika humuz zalimun to waɗancan su ne azzalimai to da haka kuma Allah ya nuna mana ba matsala ka taimaka man kana da makwabci wanda ba musulmi ba kana iya taimaka masa yana da buƙatar taimako bai da lafiya bai da abinci ka ba shi abinci ya ce wannan yana da kyau Allah ya ba da dama a yi wannan haka nan yana da buƙatar taimako duk abin da yake da buƙata abin da bai ku ƙarfin ka ba kai yana daga cikin kyawun zamantakewa kuma yana daga cikin abin da ke nuna kyawun musulunci wanda wasu don haka hakan ne ma ya wasu zuwa ga musulunci Allah ta'ala ya sa mu dace za mu dasa ya nan zo ne gaba insha Allah Allah ya kai mu gobe a mu tashi kan istar mumtahana din wacce shi ne dalilin sa wa surar suna al-mumtahana alhamdulillah rabbil alamin
Masha Allah, Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 24 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1447 sallallahu alaihi wasallam mai tambaya na tambaya ce akarmakallah Allah ya saka da alkhairi shi menene hukuncin matar da ta gaya ma wata cewar shin ta san mijinta zai yi aure kuma ta gaya masa wadda zai aura sai nan take ta faɗi ta mutu shin ita ta kashe ta kenan ko akwai diya ko azumi a kanta
to wallahi alam ne ji wannan diya shi kisa malamin tana kasashe kashe biyu akwai mubashir akwai musabbab mubashir wanda ya mubashara ya ɗauki makami ya bige mutum ya mutu ko ya ɗauki abin harbi ko kibiya ko bindiga ya harbi mutum ya mutu to wannan shi ne mubashir ya zama mubashir shi ko musabbab wanda ya sabbaba mutuwa amma mutumin da ya tona rami sai wanda zai faɗa ramin nan ya mutu kaga wannan musabbab ne shi bai tona rami don wani ya mutu ba ya tona rami amma sai tona ramin nan ya yi musabbaban mutu to wannan shi ake kira ta sabbo to kun ga wannan baiwar Allah yana fadawa cikin karkashin tasawwur da farko ba wanda yake ta ba wani bane yake ta ita haka kawai ke goben ta ya kanta tunda mata tana da miji kuma wajen tare take tare take kwana da miji amma bai gaya mata ba wallahi Allah shi ya san halin abarta ya san ba kowane abu take iya jura ba to ita ba tare da ta san komai gaba da ita ba ta mata shigan sharaba shano ta zo ta ce mata ai ga abin da ke faruwa ita kuma zuciyarta ta buga ta mutu haka ga wannan baiwa Allah ita da kashe ta khata'an shine kisa na khata'an kisa kashi uku ne akwai kisa amdan shine kai bigi mutum da abin da dama al'adance an san wannan abin na kisa ka dauki tagobi ka sari mutum da shi ko gatari ko kibiya ka harbe shi da ita ka gada ma waɗannan abubuwan an san suna kisa ka bige shi da abin da yake kisa kuma da nufi kai wannan ba wai ka je harbin wani abu ne ka harbe shi kaga wannan ya zama amda akwai abin da yake ake kira khata'an khata'an shine abin da baka yi nufi ba ba nufin shi kai ba ka je harbin tsuntsu ta kibiya ta zo ta harbe shi kaga wannan ya zama khata'a ko ka tona rami dan ka yi tsoka wai ko dan ka tona rijiya sai aka yi kaddara ta sa yaro ya zo ya fada ya mutu kaga wannan shi ma ya zama khata'an ba da gangan kai ba baka tona ramin nan dan ka kashe yaron ba sai kashe na uku shine shibhul amd ga yana kama da ganganci amma ba ganganci ba amma yana kama da shi shine ka dauki abu ka bigi mutum da shi kaga kai niyyar duka niyyar bugun nan kaga da ganganci kai niyyar bugu amma kuma baka dauki abin da dama ya saba kisa ba ka dauko tsumagiya ko dorina za ka bigi mutum da shi kaga bugun mutum da dorina ba bugu bane na niyyar kisa domin kisa ka shiga kisa ba bulala za ka dauko ba to amma da ka bige shi da dorina sai abin ya zo da kaddara sai ya mutu kaga nan ba a cewa baka yi niyyar bugun shi ba ka yi niyyar bugun shi amma ba bugu da kisa ba shi yasa suka saka wannan a matsayin shibhul amd za ka wannan kisa na wannan baiwar Allah ita za ta biya diya saboda ta yi tasabbubin mutuwar ta daidai yake daga tona rami mutum ya zo ya fada ya mutu ta kashe shi bin tasabbubi ba bin tabashiri ba Allah ya sa mu dace
to kalla wanda yana tambaya na cewa ya halatta mutum ya ci bashin banki ya yi aure kasancewar rayuwar ga take kuma shi ma ya kaci ne mai amsa albashi don in yace ya tara kuɗin nan fa kila wani azumi na dawa bai yi ba ko a dashe ba a bashi kilan na ɗaya
to abinda Allah ya ce wal yasta'tifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli duk wanda bai kai bai da zarafin aure Allah cewa ya haƙuri har lokacin da Allah zai azurta shi amma babu laifi ga ma'aikaci yana aiki yana karɓan albashi ya tafi ya karɓi bashi ya yi aure yana biya amma ba bashin banki ba saboda bashin banki bashi ne na riba da haka ba ka da hujjar da za ka je karɓi riba da sunan wai za ka yi aure amma kana iya karɓan bashi wanda zai baka bashi ba tare da ruwa ba to kana iya karɓa ka yi aure in ko baka samu ba to ka yi haƙuri saboda Allah ya cewa wa lillazina la yajiduna nikahan sannan kuma ɗan da gaske yake yi cewa ai yana da buƙace yake da auren kuma gashi ya samu aiki to lalle zai san yadda zai ririta kuɗin nan wai magana cewa kuɗi ba sa taruwa ba larura ba ce a kan shi in tabbas ya san sai da kuɗin ake aure kuma ga kuɗin nan ba za su samu ba sai ya tara su sai ya san yadda ya tara su inda yana da buƙata amma ba buƙatu ya ke daga auren ba to kaga zai ta kashe kuɗin ya ta kashe kuɗin amma in dai auren na ajanda sa lalle buƙace yake kamar yadda ya faɗa to ba sai ya san yadda ya tara kuɗin inda yana samu to Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته